الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Shawwal shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 8 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratu Yunus kafin darasi na yau tambaya 2 zuwa 3 suka iya gabata
wala ana iya
jefa su Shawwal wai azumi 6 ga watan Shawwal ana iya yin su a jere misali kaya Asabar Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis jikuna Alhamis ka gama kwarai da gaske yin shi a jere shi ma yafi dacewa ga wanda yake da iko an gane ko duk da cewa na fahimci abin da kake tambaya shin azumi na watan Shawwal shi daga watan Shawwal za a iya azumtar Juma'a da Asabar kamar shi kake ne ko a kwarai da gaske azumi shi daga watan Shawwal azumi ne wanda yake da sababi sababin sa shine domin mutum ya dace da azumtar shekara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya biya masa da 6 a cikin watan Shawwal manzon Allah ya ce tamkar ya azumci zamaninsa shi haramci game da azumtar ranar Juma'a ko ranar Asabar wannan yake kwanta game da kadaita su haramun ne mutum ya azumci ranar Juma'a ita kadai a matsayin azumi na nafila azumin da ba shi da sababi amma idan azumi ne wanda yake da sababi kamar azumin ranar Arafa ko azumin Ashura ko azumin 6 ga watan Shawwal ko azumi irin na Annabi Dawud wanda yau din Annabi Dawud yayi azumi gobe huta yake jibiya yi gace huta in ranar azumin ta faɗo ranar Juma'a kamar ko ranar Arafa ta faɗo Juma'a ko Ashura haka nan idan suka faɗo ranar Asabar wannan ya halatta mutum ya azumce su a magana wadda take mafi rinjaye sabani akan fatawar Sheikh Nasir Albani shi yana ganin cewa ba za ka azumta ba amma ya karkace akan wannan matsala magana mafi inganci ranar Asabar da ranar Juma'a in dai azumi ne wanda yake da sababi kamar na ranar Arafa ko azumin Ashura ko azumin 6 ga watan Shawwal ko azumi na Annabi Dawud ya halarta mutum ya azumci Juma'a ko Asabar haka dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin hadisin Juwayriya wanda manzon Allah ya tarar da ita tana azumi yace jiya kin yi ran Juma'a tana azumi yace jiya kin yi tace a gobe kina da nihin yi tace a manzon Allah ya ce to a ce kaga inda tana da nihin yin azumi a ranar asabar maza Allah ba zai ce ta ajiye ba inda tayi ranar alkamis maza Allah ba zai sanya ta ajiye wannan azumi na nafila da take a ranar shumu'a haka kuma hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce maza Allah yake cewa kada ku kadaita ranar shumu'a da azumi sai dai idan kun azumci ne gabaninta ko kuna da nihin azumtar yinin da ke bayar da shi ne ranar asabar haka kuma hadisi ne ingantacce an tambayi Ummu Salama wace rana manzon Allah ya cika yin azumi tace ranar asabar ranar asabar manzon Allah ya yi yin azumi na lafiya hadisi ne tabbatacce haka shi hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzon Allah ya ce masa je ka kai azumi irin azumi na Annabi Dawud tunda kana da kokarin azumi sai yake cewa yaya azumin Annabi Dawud yake manzon Allah ya ce kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman Annabi Dawud ya kasance idan yayi azumin yau gobe hutawa yake jibi yayi gata ya huta kaga idan ranar alkamis ta faɗo ranar azumin sa kaga ranar juma'a zai huta kuma ranar asabar zai yi azumi dan haka wannan matsala akwai littafi biyu da malamai suka wallafa hukumus siyami yawmin sabti fi ghairi al-farida littafin ya kai kusan 700 duka an hakaito maganganun magabatan kure albani shi kadai ya kadaita da cewa a ranar asabar mutum ba zai azumi na nafila ko ranar juma'a wannan kauli nashi kauli ne marju kauli wanda yake arraji in dai azumi ne wanda yake da sababi to wannan ya halatta mutum ya yi shi ranar juma'a ko ranar asabar ko da ita kadai ce na'am
ya kamata idan mutum zai yi tambaya ya takaita ta tsawaita tambaya yana cin ne lokaci kamar misali mutum ne ya dauki kayanka aka kai shi wajen hukuma sai aka yi binciken cewa ya jima yana dauki daya a cikin kayanka sai aka kiyasta adadin abin da kayanka ya bace aka biya ka shine kake tambaya ko
a lokacin nan da yake zawa baka san me yana dauka dubin shirin nan dai kawai ka ganshi sai aka tambaye ka yaushe ne wa ka sai kawai
je ka shine dai tambayar rediyon da take kamar a kiyasta cewa kaya kaza da kaya kaza da kaya kaza zuwa lokaci kaza daman duk sun bace tunda yau an kama shi kenan shine yake daukan kayan nan wannan bai yarda cewa wannan wanda aka kama shi shine ake da tabbas wadancan wanda ya gabata wannan duk tuhuma ce waye tabbatar da cewa shi ya dauka balantana a dora masa kudi sai dai in ya kasance kamar misali mutum ne wanda yake da makullan mangaza a wajenka a wajen shi wanda ba mai shiga sai shi ba wanda yake budawa ya dauko kaya a cikin wannan mangaza kin sai shi kuma an jima kaya suna bacewa sai ran nan aka tabbatar da cewa shi ya dauka to wannan akwai alamun da suke tabbatar da cewa wancan kaya da suka bace ma a baya kenan takan iya yiwa su ya dauke tare da cewa ba tabbas takan iya yiwa wani ya dauka ba shi ba amma maganar cewa duk kayan da ya bace za a rubuta a dora masa wannan ba shi ba hukuncin Allah bane hukunci ne wanda yake da tagutu ita sharadin sata tana da sharadda sai an samu abu tabbas gaya mutum ne ya dauka amma dan tuhuma ba ta tabbatar da cewa a zartar da hukunci akan mutum ko kuma a dora masa ramuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 70 a cikin wannan sura ta 10 suratul yunus wanda kafin ita aya ta 68 da ta 69 da ta 70 Ubangiji ta'ala na bayani game da wato kasancewar abinda mushrikai suka siffanta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi, wanda kuma sifa ce wanda bata dace da shi ba, domin sifa ce wanda take ta kaskanci. Shine Ubangiji ta'ala ke cewa qalu takaballahu walada, mushrikai sun ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rike da. Wani mushrikan ake nihi? Mushrikai ƴan mushawu ko kuma mushrikan Makka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin su. Abinda wato ayar take nihi sune mushrikan Makka, domin wannan sura sura ce makkiya, wanda ko mujadala da ahlul kitabi bai faru ba sai da aka kaure zuwa birnin Madina, wanda su mushrikan Larabawa akwai waɗanda suke da itikadi irin itikadin ɗan mushaw cewa Allah na daɗa, kamar yadda su a iya tunanin su cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin wai an same su ne daga su ne matayen aljannu wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wai ya rike su a matsayin cewa kuyungunsa ne. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira. Don haka shine anan Allah ya ce qalu takhadallahu walada, mushrikai sun fada cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya rike da, domin shi ruwan da in ma ya kasance ta hanya ɗaya daga cikin biyu, mutum yakan iya kusantar mace ba dan neman da ba, a yana nihin dan ya biya shawarsa. To duk mutumin da shahawa take kama shi, wanda bayan da zai sai ya je ya biya shahawar nan, shin akwai sifa ta cika da kasaita tare da shi ko kuma akwai sifa ta kaskanci? Sifa ce ta kaskanci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku cikakke ne. Ko kuma ya kasance mutum zai sadu da mace domin nihin samun ta, duk wanda yake neman ta ko wannan ya nuna cewa kaskantacce ne, kasashe ne, domin duk wanda yake bukatar da yana bukatar agaji nan gaba, karfinsa yana karewa dan karfinsa shi kuma ya kawo domin ya taimaka masa. To shi kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofinsa gaba daya sifofi ne waɗanda suke cikakku, duk wata sifa ta kaskanci da tawaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da ita. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce qalu takhadallahu walada, suka ce Ubangiji ta'ala ya rike da. Don haka can Allah ya wanke kansa, mattakhadallahu sahibatan wala walada, da fadarsa mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Sai ya ce subhanahu, tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana matsayinsa ya wuce a ce ya rike da kowar gani, domin shi ne wadatacce, wadatar da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma ba ta da iyaka. Me yake nuna cewa Allah wadatacce ne? Sai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard, domin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya mallaka ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai bai tarayya da kowa. Wanda duk abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu nashi ne, mi zai yi da ɗa? Sai ya ce in inda kun min sulufani biha, ba ku da wata hujja game da cewa Allah ya rike da. An gane ko? In anan bi ma'ana ma annafiya, ai ma inda kun min sulfani bi haza, babu wata hujja a wajenku game da wannan mummunar fada cewa Allah na daɗa, babu wata hujja, shaci faɗi ne kawai. Sai ya ce a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu, shin yanzu kwa ringa fadar abinda ba ku da sani game da shi ku jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Wannan na nuna mana aibin fada ba tare da ilimi ba, ka fada abu kaza baka da hujja baka da masaniya game da shi, wannan ya kai matuƙa a wajen muni. A inda ya kai matuƙa a wajen muni, a lokacin da ka jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka alkaudu ala Allahi bila ilm, Ubangiji ta'ala din girman irin wannan magana Allah ya hada ta da shirka a ku daya. Kamar yadda yake cewa qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulthana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. To shine anan yace a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, shin yanzu ku ringa fadar abinda ba ku da sani game da shi, kuna jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wai cewa Allah na gada? Ubangiji ta'ala sai yace kul, ce da su, innal ladina yaqtaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, lalle waɗanda suke yanken ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ba za su rabauta ba, makomar su ita ce wuta. Shin wannan ya takaita ga waɗanda suka ce Allah na da da? A'a, duk wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sawa'an wanda ya ce Allah yana da da ko kuma kamar yanda ya gabata, kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala Allahu adina lakum am ala Allahi taftaru, yanda ya gabata a cikin suratul an'am, waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harfi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون غالب وقالوا هذه انعام وحرس هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه sayajizihim bima kanu yaftaru. To dan haka duk wanda ya yanki ƙarya ya jingina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da rabo a ranar kiyama, makomar shi ita ce wuta. Kamar yanda a cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Shine yace a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu, shin yanzu ku ringa fadar abin da ba ku da sani ku jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Sai yace kul, ce da su, innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, lalle waɗanda suke yanken ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la yuflihuna, ba za su rabauta ba a gobar kiyama. Dan haka akwai hadarin gaske ka ce Allah ya ce kaza alhali baka da dalilin da Allah ya faɗa, ko ka ce manzon Allah ya ce kaza alhali baka da dalilin da manzon Allah ya faɗa. Domin duk lokacin da ka ce Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza, to wannan kana shar'anta ma al'umma abinda Allah bai shar'anta musu ba, ko kuma ya zamanto ka hane su game da abinda Allah ya umarce su ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai ya ce mata'un fi duniya, lamarinsu wato jin daɗi ne a rayuwar duniya. Mata'un a nan khabar ne na mubtada a wanda yake mahazo, yanda za ka kaddara shi amruhum mata'un fi duniya, lamarinsu kawai jin daɗi ne a rayuwar duniya. An gane ku, da shugabanci da suke nema da abin da suke karɓa daga hannun mabiya. Kuma ilaina marji'uhum, Ubangiji ta'ala ya ce sannan a ƙarshe makomar su ne zuwa gare mu ne. Kuma nuziquhum al'azaba shadida, sannan za mu dandana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun, a sababin abin da suka kasance suna kafirce mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala, واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله
وأمرتُ أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Wato nan bayan kasancewar abin da ya gabata na jayayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa, shine Ubangiji subhanahu wata'ala ya biyo baya da wato kissa ta Annabi Nuhu alaihi salam, bayan ta sannan kissar Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa. Domin kasancewar halin mutanen Annabi Nuhu bai sha bamban da halin jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su. Mutanen Annabi Nuhu, Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya turo shi a matsayin manzo. Farkon abinda Annabi Nuhu ya kiraye su shine kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada da dina bauta ma duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wata'ala. Sai da ya kwashi shekara 1050 kira yake a kadaita Allah a cikin ibada, kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha fattaquhu wa adiu. Ash-shahid an i'budu allaha. Annabi Nuhu yace ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijinku a cikin ibada. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi a matsayin manzo ya samu waɗannan jama'a da Allah ya turo shi a cikin su suna bautar wani Allah, sun juya hannun agogo baya. Don haka farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye su zuwa gare shi shine kadaita Allah a cikin ibada. Kamar yanda Hiraqal sarkin Rumawa lokacin da ya haɗu da Abu Sufyan, Allah ya ƙara masa yadda kafin ya musulunta a can wato birnin Sha, sai yake tambayarsa, wai wannan da ya fito wanda yake da awar annabta a cikinku, me yake umarninku game da shi? Sai ya ce yana ce mana mu kadaita ubangijinmu a cikin ibada, sannan mu watsar da duk abinda uwayenmu suke kai na bautar wani Allah subhanahu wata'ala. Yana umarninmu game da tsaida sallah da sadar da zumunta wato da sadaka. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kwashi shekara 13 a birnin Makka. Iya abinda manzon Allah yake bukata game da jama'arsa shine su furta kalima ta la ilaha illallah. An gane ku, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Sai da ya shekara 10 yana kiran mutane zuwa tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada kafin a yi hijira da shekara 3 sannan aka shiranta sallah. Sauran duka ibadu, azumi, zakka, hajji, wannan bayan an koma Madina Ubangiji subhanahu wata'ala ya shiranta. Kaga anan kenan halin Annabi Nuhu alaihi salam bai sha bamban da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin dukkan manzannin Allah iya abinda suka zo da shi shine tauhidi. Sun yi tarayya a kan tauhidi abu ɗaya ɗaya, shine kuma makasudin turo da su shine kadaita Allah a cikin ibada, kamar yadda Allah yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu, kamar yadda Allah yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu. To haka Annabi Nuhu da ya kirayi jama'arsa zuwa kadaita Allah a cikin ibada sai suka karyata shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kirayi jama'arsa zuwa kadaita Allah a cikin ibada sai suka karyata shi. Don haka kuma kasancewar yanda karshen mutanen Annabi Nuhu alaihi salam ya kasance tabewa da halaka, to haka suma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'arsa in har ba su gaskata shi ba, to karshen su shine irin karshen mutanen Annabi Nuhu alaihi salam.
wannan kuma akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya samu damuwa. An gane ko manzannin da suka gabace shi an karyata su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llah sai ce walaqad ja'aka min naba'il mursalin, tabbas Allah yace daga cikin labarin manzanni ya zo maka. Shine anan Allah yace wa tulu alaihim naba'an, Allah yace karanta musu wato labarin mutanen annabi, labarin annabi Nuhu alaihi salam. Addamir anan na alaihim ya'udu ila man ya'udu ila alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba, waɗanda suke yankin ƙarya su jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sune Allah yace wa tulu alaihim, karanta musu kenan mutananka. Allah yace naba anuhi labarin annabi Nuhu alaihi salam, idza qala li qaumihi, lokacin da ya faɗa ga jama'arsa, ya qaumi yace ya ku jama'ata, in kana kabura alaikum maqami, in har wato halina da sha'anina ya kasance kabura alaikum, ma'ana ya tsananta akan ku. Lafazin maqam anan kasancewar masdar ne wanda yake nini al-muradifu lil qiyam, wanda kusan daidai yake da qiyam, qama yaqumu qiyaman, zaka iya cewa qama yaqumu sai ka ce maqaman, amma ma'anar wato maqam anan shine al-hadu wash-sha'n, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinati qala alladhina kafaru للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا, خير مقاما أي مقاما أي حالا وشأنا, هكا ولمن ولمن خاف مقام ربه جنتان, ناغا وند يجي سوران لمرن اوبنجينسا ما انا يذر دوكوكين اوبنجينسا جنتان واتو الجنه غدا بيو ابو بكياما كو كما لفظين مقامي انين يزمنتو بمعنى قيامي, domin annabawan Allah dabi'arsu da al'adarsu duk lokacin da za su yi wa'azi a cikin jama'a ba sa zama a tsaye suke yi a cikin su, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khutba a zaune yake yin ta ko a tsaye, a tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi, don haka yace in kana kabura alaikum maqami, wato in har wato zamana ko kuma ka ce tsayuwata a cikin ku, ko kuma ka ce zamana, ko kuma ka ce halina da sha'anina. Domin annabi Nuhu alaihi salam ya zauna a cikin jama'arsa zamani mai tsawo, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul ankabut, wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akadhahum tufan wa hum zalim, shekara 250 annabi Nuhu alaihi salam ya kwashe a cikin jama'arsa yana kiran su zuwa kaita Allah a cikin ibada. An gane ko, shine yace in kana kabura alaikum maqami, in har wato zamana a cikin ku, wa tadhkiri bi ayati llahi, da galgadin da nake muku da ayoyin Allah, fa ala llahi tawakkalt, yace ga Allah na dogara ba ga wani ba, fa ajimu amrakum wa shurakaku, yace ku yi niyyar lamarin ku tare da kuma kan kuma ana su kawo muku agaji akan abin da kuke nehi, thumma la yakun amrukum alaikum gumma, yace sannan lamarin naku kar ya zamanto a koye, thumma qabu ilayya, yace sannan ku gama da ni, wala tunzihu, yace kar ku saurara min daidai da kyautawar ido. Ana miye ne fa'ida da annabi Nuhu alaihi salam yace ya kauni ya ku jama'ata, wanda asali a larabci annida yana kasancewa dalaban listigibal, idan kana son wani ya gabato zuwa gare ka sai ka ce ya wani, kamar misali Umar gashi can azumi, idan ina so ya taso sai in ce ya Umar, kaga wanda shine asali game da kira a larabci, to amma anan sai ya ce ya qaumi ya ku jama'ata, anan abin da yake domin kuma wannan kira da yake musu yana cikin taron jama'a ne shin yana nihi cewa su gabato zuwa gare shi kamar yanda in kana son mutum ya zo wajenka zaka kiraye shi ya fulan anan abin da nida yake nihi shine wato su tattara hankalinsu da tunaninsu su ji menene zai fada musu an gane ko kenan an yi amfani da annida anan ba asalinsa ba kenan sai aka yi aran shi aka yi amfani akan mutumin da kake neman cewa ya tattara hankalinsa da tunaninsa domin ya ji menene zaka fada masa kuma anan menene hikima da shi annabi Nuhu yace ya kaumi ya ku jama'ata asalinsa ya kaumi ne anan sai aka shahi wato ita ce ya'ul mukhab mana ya'ul mukhaba an gane ko kuma mu ce ya ulmu takallim ya kaumi asalin kalmar hikima anan kasancewar wannan lallashi ne na annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga jama'arsa domin tabbatar da cewa suna da matsayi wanda yake mai girma a cikin zuciyarsa wanda duk mutumin da ya kasance naka ne to ka tabbatar da cewa babu abin da yake nihi da kai face alkhairi dan haka yace ya kaumi ya ku jama'a kalmin su bado hankali kuma su san da cewa abinda zai gabatar musu wani alkhairi ne wanda zai dawo kansu a rayuwarsu ta duniya kafin makoma lahira yace musu in kana kabura alaikum maqami lafazin kabura yana zawwa akan yabo kuma yana zawwa akan fallasa inda lafazin kabura yazo akan yabo shine kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in lalle ita sallah abu ce wadda take mai nauyi sai dai ga masu tsoron Allah sune ba sa ganin nauyin ta akan gurewa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu kaga anan yabo ne Allah yake domin shi lafazin kabura an ciro shi ne daga al-kibar in aka ce al-kibar asali a larabci shine gangan jiki da zai tuhu ya girma ya bunƙasa a inda kuma yake zamantowa fallasa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba da fadarsa wato kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ta'lam to dan haka lafazin kabura anan bi ma'ana shaqqa wa dayyaka in har ya tsananta ya kuntata akan kamar yanda aya ta gabata wa in kana kabura alayka i'rabuhum fa in istata'ta an tawtaji nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahili dan haka kenan in kana kabura alaykum ay in kana shaqqa alaykum maqali in har kenan tsayuwa ta tsakankaninku ta girmama ma'ana ta tsananta wa tadhkiri bi ayati llahi da galgadin da nake muku da ayoyin Allah anan ai shahi maf'ulul awwal sai aka wanzar da maf'ulul tsani al maf'ulul awwal ya zaka kaddara shi wa tadhkiri iyyakum an gane ku wa tadhkiri iyyakum ita wannan babun ta bi ayatul lahi shine al maf'ulul tsani ba anan an zo da ita domin karfafa wato shine kenan ketarewar wannan masdar izuwa maf'ulul tsani kamar yanda can Allah yake cewa wa zakkirhum bi ayyamillah kaga addamiru wannan addamir na wa zakkirhum shine al maf'ulul awwal ayatul lahi shine maf'ulul tsani don haka wa tadhkiri bi ayatil lahi ay wa tadhkiri iyyakum bi ayatil lahi da galgadin da nake muku da ayoyin Allah sai yace fa alallahi tawakkalt yace ga ubangiji na na dogara ba ga wani ba saboda anan annabi Nuhu lokacin da ya gaya musu wannan magana ya san magana ce wadda take mai nauyi akan su kuma ya san me zai biyo baya domin wani mawaki yake cewa kowa gyara ya sani haka kowa fata ya sani annabi Nuhu ya san da cewa wannan magana da ya gaya musu ba magana bace ba wadda take mai sauki ya san kenan akwai abin da zai biyo baya duk yanda za su yi kenan za su yi famar gamawa da shi domin su huta dan haka kafin su aikata abin da za su aikata sai ya ce fa alallahi tawakkal yace ga ubangiji ya na dogara ba ga wani ba wannan na nuna mana mai kira zuwa ga addinin Allah kar ya gudu kada ya ja da baya an gane ku duk matsin lambar da zai hadu game da jama'arsa to shi dai ya ja daga ya tabbata akan gaskiya ya amince da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin amfani da cutarwa gaba daya abu ne wanda ke hannun Allah. Yanda ba wanda ya isa ya amfanar da kai daidai da tsinin allura, haka ba wanda ya isa ya cutar da kai. Don haka ya ce fa'alallahi tawakkal, ga Allah na dogara ba ga wani ba. Can kuma Allah ya ce wa man ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa masa. Sai ya ce da su fa fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, don haka ya ce ku haɗa ku yi niyyar lamarinku. Lafazin fa'ajmi'u an ciro shi ne daga al-ijma, in aka ce al-ijma shine al-azmu ala al-fi'li ba'da taraddudi baina fi'lihi wa fi'li ghaddi, niyyar aikata wani abu bayan ka samu kai kawo in yi ko kar in yi. In ka riga ka yanke niyya shine ake cewa ijma'a ala amrika ala amrihi. Dan haka yace fa'ajmi'u amrakum, yace ku yi niyyar lamarinku. Wa shuraka'akum, yace tare da wato gumakanku. A nan wawu bi ma'ana ma'a, domin a nan shuraka wannan mafulun ma'u, kamar yadda Larabawa suke cewa jaral ma'u wal khashaba, ai ma'al khashaba. An gane ko? Ko kuma wa shuraka akum, a nan sai ka kaddara cewa wadu shuraka akum, kenan sai ka kaddara fi'il. Kenan anan shuraka a ya zamanto mafulun bihi ne wanda an shahe fi'il din, ai fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, ai wad'u shuraka'akum, ku kirayi gumakanku su kawo muku agaji akan gamawa da ni. Don haka daga cikin wasu malamai wasu sun karanta wa shuraka'ukum, ai fa ajmi'u amrakum, ai antum wa shuraka'ukum, ku da gumakan naku gaba ɗaya ku yi niyyar lamarin ku shine na gamawa da ni. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, annabi Nuhu yace sannan al'amarin naku kar ya zamanto a buye, ma'ana ku yi a gaban ido na, kar ku yi wani kunikunitu ku buye, a'a ku yi a gabana duk abin da za ku kulla ku yi a gabana. An gane ko? Ba zan gudu ba, ba zan ja da baya ba. Yace kun maqahu ilayya, yace sannan ku gama da ni. Lafazin kun maqahu an ciro shi ne daga al-kaba. Shi al-kaba a larabci wani lokaci yana daukan ma'anar al-itmam wal fasl, cika abu wato da yanke shi, kamar yadda Allah yace fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, da fadar sa thumma liyaqabu tafakahum wa liyufunu zurahum wa liyaqawwu bil bayti lati. Sannan lafazin al-qada wani lokaci yana daukan ma'anar al-hukm, hukunci. An gane ko? To anan ma'anarsa shine maqabu ilayya, kenan anan yakan dauka ma'anar hukunci. Shi kuma hukunci kala biyu ne, akwai al-hukmul qawli akwai al-hukmul fi'li. Shi al-hukmul qawli ɗaya daga cikin abubuwa uku suke biyo baya. Idan aka yanke hukunci alkali yace me laifi kaza kaza, ya cancanta ai masa abinda zai biyo baya din ma a zartar da wannan hukunci, ko kuma a jinkirta masa zuwa wani lokaci, ko kuma ai masa afuwa. Amma shi alhukumul fi'li shine zartaswa. An gane ku? Shine zartaswa. Dan haka anan annabi Nuhu Ubangiji Ta'ala sai ya kissanta mana, dan haka yace kun maqabu ilayya, bai ce ba kun maqabu alayya. Inda yace kun maqabu alayya zai zama to kenan alhukumul qawli, ku yanke hukunci a kaina, ku ga menene ya dace a mu. Amma da yace kun maqabu ilayya, ku gama da ni, kenan kar ku saurara mu alhukumul fi'li. Sai yace wala tuziruni, kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido. Wannan jumla ce wadda an zo da ita domin karfafa kun maqabu ilayya. Idan ka ce wani ka gama da ni, ai kaga ba a buƙatar cewa kada ku saurara mu. To wannan kada ku saurara mun wannan domin ya karfafa cewa shi a shirye yake, duk abin da suka yi niyya na makirci ya zama su kulla. Sai yace fa in tawallaytu, in har kun juya baya dangane da abin da nake kiran izuwa gare shi, shine kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada. Fa ma sa'altukum min ajri, kusan da cewa dai ban roke ku ba wani lada. Anan annabi Nuhu yana wanke kansa, shi ba shi bane ba sababin juyawar su baya dangane da abin da yake kiran su na kadaita Allah a cikin ibada. Inda a ce Annabi Nuhu lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo ya kiraye su zuwa kadaita shi a cikin ibada, yace ba zan muku wa'azi ba sai kun mun kaza, sai kun ban kaza daga cikin dukiyar. Takan iya yiwuwa fadan abin da ke hannunsu ya hana su samun shi gaskiya. An gane ku? Dan haka yace fa ma sa'altukum min ajr, yace ban roke ku ba wani lada. Inda na roke ku wani lada kukan iya cewa wato kwadaina ne, yanda nake buƙatar dukiyar ku kenan, shine ya sanya kuka juya baya ba za ku yi imani da ni ba. Kenan anan yana barrantar da kansa cewa shi ba shi ne yake da laifi. Fa ma sa'altukum min ajr, ban roke ku ba wani lada akan kiran da nake muku zuwa kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Ina ajri illa ala Allah, yace sakamakon lada na bi zaman tuba face ga Ubangiji na Subhanahu wa ta'ala. Anan Annabi Nuhu ya yanke shakka cewa kawai ladan shi akan kiran da yake na ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan kuwa ya faɗa haka domin yana da tabbas wahayi daga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah sakamakon sa na ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Alƙawari ne wanda Allah baya saba alƙawari. Kuma anan sai ya ce Allah illa Allahi, sakamako na bai zaman tuba face na kan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana cewa haƙƙi ne wanda Allah ya lazanta ma kanshi. Duk wanda ya zage damtse domin kira zuwa ga addinin Allah, wannan alƙawari ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya daukan ma kansa cewa zai sakauta masa a gobe kiyama. Dan haka wannan na nuna mana cewa mai kira zuwa ga addinin Allah kada yayi kudin abin da ke hannun mutane, domin kudin abin da ke hannun mutane zai iya kange su akan karbar gaskiya su ga cewa dukiyar su kake bukata. An gane ku? Iya abin da ake bukatar da'iya ya zamanto ya wadatu da abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya azurta shi, ya zamanto wannan da'awa da yake yana yi ne fi sabilillahi ba dan kudin abin da zai samu daga hannun jama'a. Sai yace wa umirtu an akuna minal muslimin, an umarce ni na kasance daga cikin wato sune masu tauhidi, almuslimin anan bi ma'ana almuwahhidina lillahi azza wa jalla, domin kasancewar alislam Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yayi amfani da shi akan tauhidi a wurare sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, qala aslamtu li rabbil alamin, Ubangiji ta'ala yace ma annabi Ibrahim alayhi salam aslim, ma'ana ka kadaita ni a cikin ibada, sai yace aslamtu lillahi li rabbil alamin. Haka can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne Allah ya fada fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani wa man ittaba'ani. An gane ko? Aslamtu lillahi shine ai na mika wuya da tauhidi ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Haka annabi Yaqubu alayhi salam ya fada ga ƴaƴansa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutuna illa wa antum muslimun, muslimun ay muwahhiduna lillahi azza wa jalla. Haka annabi Isa alayhi salam idza qala al-hawariyuna ya wannan wa awhaytu ila al-hawariyina an aminu wa idza awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahid bi annana muslimun bi annana muslimun ay muwahhiduna lillahi azza wa jalla. Haka annabi Musa zamu iske nan gaba ya kauni in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ay muwahhidina lillahi azza wa jalla. Haka annabi Yusuf alayhi salam tawaffani musliman wa alhiqini bisalihin. Haka annabi Ibrahim alayhi salam ya fada ga wannan basarakiya annabi Sulaiman. An gane ku? Lokacin da tazo, an gane ku? Annabi Sulaiman alayhi salam, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana a cikin suratul Naml wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. An gane ku? Allah ta'ala alayya wa atuni muslimina ay muwahhidina lillahi azza wa jalla. To dan haka anan shine yace wa umirtu an umarcen an akuna minal muslimina, na kasance daga cikin masu tauhidi. annabi Nuhu alaihi salam anan yana nuna musu ba gudu ba ja da baya, in har su sun ki musulunta su kadaita Allah a cikin ibada, to shi fa ya mika wuya zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ko shi kadai ne zai yi musuluncin shi. An gane ko? To haka ake bukata ita gaskiya ba gudu ba ja da baya a kanta, ko da duniya gaba daya za su kika saboda gaskiya, karkace to bari in bar wannan gaskiya domin mu shirya da su, ko kai kadai ne ka tabbata akan gaskiya. Haka annabi Nuhu alaihi salam, wannan karantarwa ce Ubangiji subhanahu wataala yake mana, wa umirtu an akuna minal muslimin. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jama'ar sa suka ga cewa ya kai su bango, yaya ya kamata a yi, suka je suka ga wan mahaifinsa shine Abu Talib, suka ce danka fa ya matsa mana, ya zage mu, ya zagi gumakan mu ba dare ba rana. Abinda suke nihi zagi wai ya ce a daina bautar Lata da Uzza a kadaita Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada. Suka ce ka kirawo shi ka shawarce shi, in har dukiya yake bukata za mu tattara masa dukiya ya fi kowa arziki a birnin Makka, idan shugabanci yake bukata daga yau za mu masa wankan sarauta mu nada shi, in kuma wata shahawa ce ta rayuwar duniya ya diba matar da ta fi kowace kyau a birnin Makka za mu aura masa, ko diyar wace ce, mu dai ya daina zagin gumakanmu. Manzon Allah ya ce duk ba ku samu ba, abinda nake nema game da ku ya ce ya fi sauki game da waɗannan abubuwa da kuka za. Ba shugabanci ba nake so, ba dukiya ba nake so, ba wata shahawa ba ce ba nake son mace kyakkyawa, abinda nake bukata game da ku ya fi waɗannan abubuwa uku da kuka zana sauki. Manzon Allah ya ce iya abinda nake bukata da ku, ku ce la ilaha illallah. Suka tashi suna kadi riga, a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Manzon Allah ya ce wallahi da za a dura rana a tafin hannuna na dama, a dura wata a tafin hannuna na hagu, duk nauyinsu ya ce wallahi ba zan gudu ba, ba zan ja da baya ba, kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada daga yau ma aka fara. To dan haka anan shi annabi Nuhu ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin, an umarce ni na kasance daga cikin masu tauhidi, masu kadaita Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada. Ubangiji ta'ala ya ce fa kazzabuhu, sai suka zarce a bisa karyata shi, dan karka fahimci cewa wannan shine farkon karyatawar, a farko lokacin da yazo daman sun karyata shi. An gane ko? Fa kazzabuhu ay istamarru ala takdhibihi, sai suka zarce a bisa karyata annabi Nuhu alaihi salam. Wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل الايا. مؤمنين الله يا كرايه سي يا ايها الذين امنوا يا كو ودنده كو غسغتا اوبنجينكو كو غسغتا منزنيش سي يجي امين ميكي نيهي دا امينو اي كو دوما اكن ايمانكو دا الله سبحانه وتعالى دان هكا انن يجي فكذبوه سي سوكا زرچي ابو ساكريتا النبي نوح عليه السلام فنجيناه ومن معه في الفلك. Ubangiji ta'ala ya ce da halaka ta zo, sai muka tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam da wanda ke tare da shi na jama'a filkulki a cikin jirgin da muka yi wahayin cewa ya sassafa, da Allah ya sanar da shi cewa nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai dai wanda ya riga ya yi imani kafin wannan lokaci. Annabi Nuhu sai ya musu muguwar addu'a, la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yadillu illa fajiran kafara. Annabi Nuhu yayi addu'ar cewa Ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su, domin an masa wahayin cewa nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin su, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul qamar. An gane ku? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, to shine Annabi Nuhu yayi addu'a kafin Allah ya halaka su, Allah ya masa wahayin cewa ya yi sassaka jirgi, Allah ya koya masa wannan sana'a. Annabi Nuhu ya sassaka jirgi, da ya gama sassaka jirgi Ubangiji subhanahu wataala ya ce masa to daga cikin dukkan wata halitta ya dau dangogi biyu, wato namiji da mace. An gane ko? Shine Ubangiji ta'ala yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat an-nur kullana hamid fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man aamana wama amana ma'ahu illa qali. An gane ko? Ko kuma can cikin suratul mu'minun, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innakum mughraqun. Dan haka shine Allah yace fana jaina sai muka firatar da bawon mu annabi Nuhu wa man ma'ahu fil fulki da jama'ar da suke tare da shi a cikin jirgi, waja'alnahum khala'if. Nuhu da jama'arsa Allah yace sai muka maida su sune mamaya a ban kasa, wadancan sun hallaka su sun maye gurbe. Wa agraqana alladhina kadzabu bi ayatina, wadanda suka karyata da ayoyin mu Allah yace sai muka durmiyar da su. Shine Allah yace fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamadnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha aya fa hal min muddakir. Shine Allah yace wa agraqana alladhina kadzabu bi ayatina, wadanda suka karyata game da ayoyin mu Allah yace sai muka durmiyar da su. Fangur, Allah ya ce kalli kaifa kana aqibatul munzari, ka karshen waɗanda aka musu gargadi basu gargadi ba yaya ya kasance. Anan menene hikima da aka gabatar da fanajjaina huwa mamma ahu fil fulk ala wa agraqana alladhina kadzabu bi ayatina. An gabatar da tsiratar da annabi Nuhu da wanda suka yi imani tare da shi akan durmiyar da waɗanda suka karyata da ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don mu gane cewa abinda ya fi mahimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tsiratar da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi. Wannan ya fi mahimmanci akan karyata waɗanda suka karyata da ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A tsiratar da muminai ya fi a hallaka kafirai a wajen Allah, saboda mumini kima da martaba gare shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kafiri ko kasanta ne, an gane ko? Kuma wannan na nuna mana hikima ta biyu domin gaugawar bada albishir ga muminai. Duk lokacin da aka zo aka ce maka mota ta yi hadari, kafin a ce maka dawana dawana sun mutu, sai aka ce dawana dawana duka sun tsira da ransu. Wanda waɗannan dawana dawana sun tsira kuma waɗanda suke naka ne makusantan ka ne, kina wannan kamar albishir ne ake baka kafin a baka labarin waɗanda suka mutu. Nan dan a ba mu'mine albishir cewa duk wanda yake kan gaskiya ya tabbata a kanta, bai gudu ba bai ja baya ba, ya bada iya abin da ke kan shi, in hallaka ta zo to ya tabbatar da cewa zai tsira, kamar yanda Allah ya tsirar da annabi Nuhu, ya tsiratar da annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi. Dan haka Allah ya ce fa kadzabuhu, sai suka zarce a bisa karyata annabi Nuhu alaihi salam. Lokacin da hallaka ta zo Allah ya ce fa najjaynahu, sai muka tsiratar da shi, wa man ma'ahu fil fulki, da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgi, waja'alnahum khala'if, Allah ya ce sai muka maida su sune khalifofi a ban ƙasa, waɗancan sun hallaka su sun gaje gurbe. Lafazin khala'if jam'i ne na khalifa, an gane ko? Wanda ke maye gurbe. Don haka annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suka yi imani tare da shi, wanda annabi Nuhu ya dauke su a cikin jirgi, su kadai suka tsira, amma duk wanda bai hau jirgin annabi Nuhu to wannan halakkake ne, an gane ko? To dan haka kasancewar kuma dukkan su gaba daya babu wanda ya wanzu illa zuri'a ta annabi Nuhu alaihi salam, kamar yanda Allah ya kissanta mana waja'alna zurriyatahu humul baqi, ƴaƴan annabi Nuhu Allah ya ce sune muka maida wanzazu a ban kasa, amma duk waɗanda aka hau jirgi tare da su bayan su ba wanda ya wanzu daga cikin zuri'ar su, zuri'ar annabi Nuhu ita kadai ce wato ta wanzu. Dan haka ake ce mishi abul bashar kenan bayan annabi Adam, saboda duk waɗanda suka biyo baya har izuwa kiyama zuri'ar annabi Nuhu ne alaihi salam, waɗanda suka tsira daga cikin jirgi a cikin jirgi. Shine Allah ya ce fango, Allah ya ce diba kaifa kana aqibatul munzarina, ka karshen waɗanda wato aka galgade su basu galgadu ba, wato yaya ya kasance? Wato shine tabewa da hallaka. Shine Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadhalika naqbu ala qulubil mu'tadin. Ubangiji ta'ala ya ce sannan sai muka aiko da wasu manzanni na musamman min ba'dihi bayan wucewar annabi Nuhu alaihi salam. Waɗannan manzanni kamar yadda Allah ya jero su a cikin suratul A'raf da suratul Mu'minun da suratul Shu'ara bayan annabi Nuhu ya wuce wanda ya biyo baya shine annabi Hud sannan annabi Salih sannan annabi Lut da annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Shu'aib. A gane ko shine Allah ya ce kuma ba akna min ba'dihi rusula. Sannan bayan wucewar annabi Nuhu alaihi salam sai muka turo da wasu manzanni na musamman ila qaumihim izuwa jama'as faja'uhum bil bayyinati. Waɗannan manzanni sun zo ma jama'ar su wato da hujjoji masu gamsarwa a bisa gaskiyar manzancin su. Fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Ubangiji ta'ala yace basu zamanto ba da za su yi imani a sababin game da abin da suka karyata gabanin haka. Kafin hallaka ta sauka a kansu dama sun karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Shine Allah ya ce fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi. Basu zamanto ba da za su yi imani game da abin da suka karyata da shi min qablu kenan gabanin saukar hallaka. Domin kasancewar a farkon da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka zo musu sun karyata su sannan sai suka ci gaba akan karyatawar har aka kai lokacin da hallaka ta zo. Shine Allah ya ce kazalika kamar yanda muka yi rihi kenan akan zukatansu muka hana su fahimtar gaskiya na dabu ala qulubil mu'tadin. Allah ya ce haka muke rihi akan zukatan yan ta'adda ma'ana masu ketarewa masu ketare iyaka daga halatu zuwa haram. Duk mutumin da Allah ya nuna masa gaskiya kuma ya fahimci gaskiya ce girman kai ya hana shi game da wannan karbar wannan gaskiya to abinda zai biyo baya sai Allah ya toshe zuciya Allah ya toshe basira. Ka shekara kana fada masa gaskiya tamkar kana zuba ruwa ne a bayan kwarya. Dan ka'ida Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya tabbatar da bawa akan tafarki na hallaka sai in shi ya zaba ma kansa hallaka a farko. Duk wanda gaskiya ta bayyana in ya amshe ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka masa akan tabbata akan gaskiya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Amma duk wanda gaskiya ta zo masa idan ya watsar da ita to abinda zai biyo baya sai Allah ya toshe basira. An gane ko sai ya ringa gani a juye idan aka faɗa masa gaskiya sai ya ga cewa ƙarya ce. Ubangiji ta'ala sai ya makautar da shi baya ganin gaskiya sannan ya kurumtar da shi baya jin ta. Ka shekara kana faɗa masa ba zai ji ba sannan Allah sai ya begontar da shi yana ganin gaskiya amma ba zai faɗa ba. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa falamma zagu azaqallahu qulubahum. Lokacin da suka karkace ma gaskiya Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karkatar da zukatansu ya zamanto gaskiyar ba sa fahimtar ta ba sa karba. Don haka kenan ba za su yi imani ba amma imanin suna kasancewa lokacin da suka ga azabar Allah. Kamar yadda Allah yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. A lokacin da mushrikai da kafirai suke yin imani sai lokacin da azabar Allah ta sauka a wannan lokaci ba su yi imani Allah bai karɓi imaninsu. Dan haka yace fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azabul alim sai an kai lokacin da suka ga azaba mu abuciyar dadi. Dan haka fir'auna bai tashi yin imani ba sai da ya ga hallaka. Ubangiji ta'ala yace hatta idza adrakahu nadharahu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Shi ne can Ubangiji ta'ala yake cewa falamma ja'a Ubangiji ta'ala yake cewa falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun. Allah yake falamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga azabar mu ido da ido qalu amanna billahi wahdahu suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna mushrikin duk wani abin da muke tarar da bautar Allah da shi daga yau mun kafirce masa ubangiji ta'ala yace falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imaninsu bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabarmu. Yace sunnatullahi allati kadhalat fi ibadi, wannan sunna ce ta Allah wadda ta riga ta wuce a cikin bayinsa. Duk jama'ar da suka watsar da gaskiya suka ki karba, in azaba ta sauka ko sun yi imani Allah ba zai karbi imaninsu ba. Dan haka Fir'auna da yace amantu billazi la ilaha illa allazi amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin, ubangiji ta'ala yace da shi al'ana wa kada asaita qawlu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya. Dan haka jama'a ce daya daya wanda sai da taga azabar Allah ta yi imani Allah ya karbi imanin ta, sune mutanen annabi Yunus kamar yadda zamu iske nan gaba. فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شيني الله يجي كذلك كمر يندم كيريه أكن زكاة سكة كربر غزكيا الله يجي ندب حكا مكيريه على قلوب المؤتدين أبسا زكاة ما سكيتري إياكاسوني أنت أدى waɗanda gaskiya ta bayyana a gare su kuma su watsar da ita. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.